Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan sai a gyara zama saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. A ranar Talata ne, idan Allah ya kai mu Amurka, masu kada ƙuri'a za su tunkari rumfunan zaɓe a fafatawa ƙud-da-ƙud tsakanin 'yan takarar jam'iyyar Republican da na Democrat, tsohon shugaban Amurka Donald Trump da mataimakiyar shugaban ƙasa mai ci Kamala Harris. Wata mai sharhi kan al'amura ta shaida wa muryar Amurka cewa duk wanda ƙasar mafi girman ƙarfin soja a duniya ta zaɓa a matsayin shugaban ƙasa zai yi tasiri ga ɗaukakin ƙasashen duniya, kama daga tattalin arziki, rikice-rikicen da ake a duniya da ma 'yancin kan mutane. Ta ce tana fata yayin da Amurkawa ke kada ƙuri'a za su kwana da sanin cewa duk shawarar da suka yanke ba Amurka kaɗai za ta shafa ba, amma har da duniya baki ɗaya. Mai sharhin kan al'amuran siyasa mai zaman kanta a Afirka ta Kudu ta ce duk wanda ya lashe zaben ka iya samar da manufofin da za su yi tasiri kan rayuwar al'umma da ke nisan duniya a Afirka. Jihar Georgia ta rika nuna alamun sake zaben tsohon shugaban Amurka Donald Trump a farko-farkon yakin neman zaben shugabancin Amurka a shekarar 2024, lokacin da shugaba Joe Biden ke bisa takarar. To amma mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris ta mai da wasa sabo zuwa jam'iyyar Democrat. A yanzu dai ana ɗaukar Georgia a matsayin ɗaya daga cikin manyan jihohin raba gardama a sakamakon zaben, wanda duk da haka ake ganin Harris na da sauran zage damtse. Duk da dai cewa Biden ya lashe Georgia a zaben shekarar 2020 da ya kai ga ƙarshen nasarar da jam'iyyar Republican ta saba yi a jihar har na tsawon shekaru 30, ya yi nasarar ne da ɗan ƙanƙanin rinjayen ƙuri'u. Idan har za ta yi nasara, to wajibi ne Harris ta samu gagarumar nasarar ƙuri'un baƙar fata waɗanda bisa al'ada suka saba zaben Democrat. To amma shi ma Trump ya riƙa zauracin waɗannan masu kaɗa ƙuri'ar da sakamakon ra'ayoyin jama'a da aka riƙa tattarawa ya nuna cewa ya riƙa samun nasara. Mai yiwuwa ne wasu ƙananan yara su 29 su fuskanci hukuncin kisa a Najeriya bayan da aka gabatar da su a gaban kotu a jiya Juma'a bisa laifin shiga zanga-zangar tsada da matsin rayuwa da aka yi a ƙasar. Huɗu daga cikinsu take suka somi a kotu saboda tsananin wahala kafin su kai ga shiga yarjejeniyar amsa laifinsu. Kimanin masu zanga-zangar su 76 ne ake tuhuma da manyan laifuffuka 10 da suka haɗa da cin amanar ƙasa, lalata kayayyaki, tada hankalin jama'a da bijire ma hukuma, kamar yadda yake kunshi a takardar tuhumar da kafar labaran Associated Press ta yi tozali da ita. Kamar yadda takardar tuhumar ta nuna, shekarun yaran ya kama ne daga 14 zuwa 17 kacal da haihuwa. Baƙin ciki da takaici kan tsananin tsadar rayuwa a Najeriya ya haifar da zanga-zanga iri daban-daban a 'yan watannin baya a ƙasar. Aƙalla an kashe mutane 20 har lahira a watan Agusta, aka kuma garmace ɗaruruwa a yayin wata zanga-zanga da matasan ƙasa suka gudanar, inda suka nemi a sama musu damarmaki da ya haɗa da sama musu ayyukan yi. Wani lauya mai zaman kansa da ke zaune a Abuja babban birnin ƙasar, Akin Tayo Balogun, ya ce dokar 'yancin yara ba ta yarda a sa yara fuskantar kai koman shari'a na aikata laifi ba, balle a yanke musu hukuncin kisa. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Isra'ila ta kaddamar da hare-hare cikin daren Alhamis zuwa safiyar Juma'a a yankunan birnin Beirut da ya haifar da gagarumar ɓanna da rasa rai a daidai lokacin da Amurka ke jagorantar wani ƙoƙarin tattauna tsagaita wuta a Lebanon da Gaza. A yayin wani harin mai kama da wannan a sama da makonni 2 da suka wuce, Isra'ila ta kai wasu hare-hare ta sama akan yankin Dahiye da sauran sassa a kudancin Lebanon da safiyar jiya Juma'a, bayan ta ba mazauna yankin umarnin ficewa daga yankin. Kafar labaran Associated Press ta rawaito kafar labaran ƙasar ta Lebanon ko NNA na cewa mutane 22 ne hare-haren na Juma'a ya halaka a yankin Beirut. An kuma rawaito cewa rundunar dakarun tsaron Isra'ila ta ba da labarin mutuwar mutane 7 a arewacin Isra'ila sakamakon wani harin roka a yankin iyaka da Hezbollah ta Harba. Ajiya Juma'a ministan harkokin wajen Koriya ta Arewa ta sha alwashin marawa Rasha baya har sai ta yi nasara a yakin da ake yi da Ukraine a yayin wata ziyara da ta kai Moscow daidai lokacin da aka bada labarin cewa dakarun Koriya ta Arewa su 8,000 sun shirya tsaf domin hadewa da dakarun Rasha dake bakin daga. Ministan harkokin wajen Chok Son-hui ta tattauna da takwaranta na Rasha Sergey Lavrov inda suka gaisa da juna cikin nishadi akan idan manema labarai bayan kammala tattaunawar tasu tare da baje kolin irin sabuwar alakar da ke tsakanin kasashen biyu kasance tare da ita har sai an cimma wannan nasarar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin A Bari Ya Huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
Suna sa ido akan wannan zabe na Amurka domin danganta hulɗa ta ƙasa da ƙasa, dangantakar diplomasiya, batun tattalin arziki, duk dai abin da ma dai sha Amurkawa kai. Ina tsaman ƙasashen duniya su ma waka zalika.
Ai shi yasa kike ganin zaben shugaban ƙasa Amurka ba wai shugaban ƙasa Amurka bane.
Na duniya ne ba.
Na duniya ne.
To na san yana idan masu sauraro suna bibiyar shirye-shiryenmu tun farkon makon nan dai zan ce takamamme shirye-shirye mu dungurungun suka ta'allaka kan zaben Amurka na ko da yake mun dade mun fara shirye-shirye ko kuma da rahotanni da ƙara ilmantar da mutane kan harkokin zaben Amurka nan da dadewa amma wannan makon baki daya zuwa kuma makon bi zuwa har lokacin da za a zaben nan abinda muke kenan kama da daga ya ake kada kuri'u wa suke kada kuri'u ya ne ake gudanar da zabe ya ake tantance yan takara ya ake tantance wanda ya ci zabe da dai sauransu to fisabilillahi yadda ake zaben nan yana da ban sha'awa sosai domin kamar yadda muka ce akwai waɗansu abubuwan da ko kuma tsare-tsare da ake bi da suka zama mana baki a wajenmu kamar kada
kuri'a da wuri-wuri
din nan kada kuri'a
ta gidan waya
aha da dai sauransu to irin waɗannan sun zama mana baki zuwa yanzu da muke magana nan na sanyin nan mutanen da suka kada kuri'a wuri miliyan 56 da 800,000 zuwa yanzu guda tawa guda ɗaya tana ciki
to ake wato kici ke kade ta
na kade ta na kade ta na sanyin nan na kade ta na sanyin nan to abinda yake ya ƙara dauka hankali kamar yanda muke faɗa zaben sun nan yana da sha'awa kwarai da gaske kaga dai na farko na sanyin nan ana wayar da kan jama'a sosai dangane da wannan zaben da kuma ƙara faɗakar da jama'a na farko akwai kamar yadda muka faɗa akwai wanda ake ta gidan waya akwai waɗanda suka yi na farko wanda koda suna ƙasashen waje ne akwai mu ma dai mun fara samun cin gaba akalla dai akwai ƴan ƙasashe kalilan na nahiyar Afirka da su ma suka yi zaɓe ko suna wata ƙasa wannan dai bai kawo Najeriya ba muna fata ita Najeriya da ta zama
makwabciyarta jamhuriyar Nijar
tana yi na sanyi na mu Najeriya da muka zama American Afirka
ai malam Magnus yanzu cikin wannan magana da kika yi musamman ta zaɓen wurin nan wato kowane lokaci ni sai in tuna da kasashen mu na nahiyar Afirka inda ake kukan magudin zabe ta hanyoyi da dama ya ma aka kakkara a rukunan zaben ma
wannan da na yi zaben
da aiki wai da wazi'u ai za su je ko kuma a ce ai kuri'a da yanzu a ranar da ake zabe rana ɗaya fa magudin zabe ya hada hadda wasu suna jefa kuri'a a rumfuna kusan 5 ko 6 har 10 a ranar
lokaci
to an ce ka kada kuri'a tun da wuri ai wadannan guda sai ka kada 100 amma kin ga an yi tsari ta yadda in ka kada gudan nan to baka isa ko da in ka kada ta wata 1 da ya wuce baka isa ka je rumfar zabe kuma ka ce ka jefa kuri'a ba
ina kada kuri'a nan da naje na jefa ranar Lahadi ran Litinin sai na samu sako ta hanyar email cewa mun samu kuri'ar ki
madalla idan ki san da sanin an sani
ba inda zan yi jan kara
sanyin nan kamar yadda muka faɗa akwai abubuwa da suke faruwa na tarihi kwarai da gaske a nan Amurka.
Na'am.
Na farko dai batun yadda ake kashe kuɗi a zaben nan ai mu kaga a nan yadda ake kuɗi a kashe kuɗi akan harkokin zabe a nan ya bambanta da yadda muke kuɗi a kasashen na Najeriya Afirka akan zaben.
Abu na farko da ya kamata masu saurare su sani. Wato in kuna tunanin kasashen ku ne kawai ake kashe zabe.
Kuma
ga kashe kuɗi ba. Sai dai hanyar kashe su ne ta bambanta.
Haka. To dai na farko bari mu faro da kakkafa hotuna ko kuma tallata yan takara
kuma baki ganin wai rababa yadda ake hotunan
nan. Ai shi da kake cewa na sanya na akamu baya jin
da akamu da madara da menene sannan da alluna idan ka ko kana so ko baka so
sai ka
allon gwamnati ko na company kai ko na asibiti kai an rufe shi.
To kaga anan akwai doka ce na farko dai akwai lokacin da doka ta kayyade daga wannan lokaci zuwa wannan lokaci shine za ku fitar da hotuna ko tallata yan takara. To tallata yan takaran nan ba ya tsaya ko kuma ya fara ya tsaya a gidajen radio ko kuma kafofin sadarwa kadai ba, amma har na wajen ma wanda za a yi waɗanda hukuma ta
ayyana ba.
To kaga dai ko akan hanya akwai inda aka kayyade da za ku iya kakkafawa, kuma kakkafawan nan ko dai ku je akwai wasu tsinkaye na karafa
na kanana kuma ɗan kanana ne zaka kafi a cikin wani wuri cikin suna kawai wasu ba ma hoto
wasu suna kawai ba hoto. To kaga ko wanda ake sawa a ba akan yadin a kofar gidajen mutane sai ka ba da izini domin suna wucewa din za su tambaye kan saka wannan muna iya kafa waɗannan in ka amince su kafa, in baka amince ba ba za su kafa ba. Kana kuma banda haka kamar yadda muka faɗa daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza idan aka ce kamar daga watan ɗaya zuwa watan biyu za ku yi, idan watan biyu ya yi wuce da kwana biyu in baka cire ba za a ci ka tara.
To
akan waɗannan hotuna tallata yan takara nan da saboda haka lokaci na zuwa da zaka ga waɗannan da kake gani ko ina ba zaka ga ko ɗaya ba domin ana ganin shi taron mai masu wannan za a ci.
Wato ana ce Allah ɗaya kenan gari
banban.
Na'am.
To na san yana idan za mu ci gaba da bayani ba za mu yana da tsawo kwarai da gaske
sai
da haka tambar duk wani abin da ya shige muku duhu game da zaben Amurka idan kuka aiko za mu yi kokari
mu san cikin wannan abin. Ai shi yasa yau malama Grace yau kesa yau duk da labarin da muke ba mawa sauraye na karshe yau ni zan bada shi kuma shi kan gaben shi shi ma ya san daɗin ne
alaka ce ba fillata nake nan da yaje
babu ruwan shi ne mun kai lokaci yayi
yake da wani yake da ban sa sake irin wannan kudaden da aka ce ana kashewa rabawa ake wa mutane kayan aiki. To da san yin da bare a gurguje mu sada zumunci gaisuwa da fata alheri ta abar ya huce daga madakin Saminaka Alhaji Garba Suleiman Krako ɗaya daga cikin masu shari kan lamura a nan Amurka da muka saba yin hirarraki da shi a shirye-shiryenmu. Yana mika gaiso fata alheri da sada zumunci ga Hadau yawo mai gyaran agogo da Alhaji Musa mai kantin sauki da kuma ɗan baba mai shayi dukansu a Saminaka, sai kuma a bashe mai goro cikin garin Kayarda a ƙaramar hukumar Lere. Daga ƙarshe ke mika gaiso fata alheri ga ango da amarya wato Adamu Umar Abbas mai burodi a Saminaka da amaryarsa Hassana Bahari waɗanda aka ɗaura wa aure ranar 5 ga watan da ya shige. To da fatar an yi wannan aure a dace, Allah ba da zaman lafiya da albarka zaman tare.
To amin summa amin. To a malama Grace bari in ƙara tunatar da ke da ma sauraron mu cewa cike da muka bayar ta Sule Walgutu da Nasiru Shindi har yanzu fa ba a ji ƙungiyarsu ba, don haka muna nan muna ci gaba da cigiya a tsohon ɗalibai ne a kwalejin nagarta ta Sokoto.
An samu nasara
har yanzu tukunna. To bari mu ƙara isar da saƙon gaisuwar labari ya huce zuwa ga baba gana Alhaji Dabuwa Nguru da Sarki Gadidi mai kayan miya Malam Madori, sai Sanusi Ƙaura Alkaleri jihar Bauchi da Alhaji Nuhu mai dusa Malam Madori da Comrade Ilyasu Yakubu Digawa, sai mai unguwa Usman Kahu Malam Maduri da Ado Salati goma ga Nabira Jau sai Sani Gulle Kampala Malam Maduri sai kuma Haruna Muhammad Katsina da Alhaji Shafi'u Madawake Enono sai Malam Danjuma Katsina da Usman Manika Mairuwa Road Funtua da Fa'ilu Dallade Mahuta sai Aliko Autaka Pentelwa sai Isa Lawal magajin garin Girgir da Alhaji Melengelengi wato Sani Melengelengi Auri da Alhaji Haruna Bibi Wai Tarmasuwa da Ishaya Lamu dan masanin Limoro sai kuma Sani mai aikin wutar lantarki Ginda Akwati to malama Grace da fatan dukkan su wato su za su yi karshen mako lafiya a yi hakuri ba za mu iya gane kowa daga su kamar yadda koyo shi kike faɗa
haka haka zabe na bana ya tsima mutane sosai musamman mata ba a nan Amurka ba kadai har a kasashen duniya kasancewa ita takarar jam'iyyar Democrat Kamala Harris mace ce
duk da ke ba wannan ne karin farko ba amma kuma akwai abubuwa da dama da suke da bambanci da na da
yawa to mutane za su so su san amma su san cewa ba ma da Hillary Clinton aka fara tsaye da mata
a ina ba da ita aka fara ba an fara tun lokacin da matan ma musu ita jefa kuri an ba
ita wata da ake kiran sunanta Victoria Woodhull
na'am
a shekara 1872 ita ta tsaya ta fitar da kanta takara a lokacin nan
sannan muna ɗan yara
sannan ana sha da kuku ba jira da
zanyi na A272 in zuba turi muna ɗan yara
to ita ta tsaya buji kirji ta wai za ta tsaya ta karatu a wancan lokacin ma ba wai ana maganar tsaye da tsaye ta kara ba mata kansu ba su da kuri'a
ba su ko ta kara
ba su ba su da kuri'a ana batun cewa ba a kasashen mu na nahiyar Afirka kullum ana fadan cewa mata sukan ce su ne suka fi yawa dan a tsakanin masu kada kuri'u to ba a Amurka kadai ba Afirka kadai ba na san yana har a Amurka mata ne galibi
ba kin manta mata sun fi maza yawa duniya haka abin yake
to amma kuma ko sun yawa suka ki fita fa
a suna fita ai sun fi mazan ma kulawa fa
sun fi mazan kulawa to a wancan lokacin kaga ba ta ma gadara da cewa mata za su fita domin ba ta ma da kuri'a ita kanta ba ta da kuri'a balle ta na wata mace ta to sai bayan da ta tsaya wannan takarar shekaru 50 baya kafin mata suka samu izinin kada kuri'a to wannan mata Victoria na sanyin na wato da ta tashi yadda take yakin neman zaben ta da duk da a lokacin da ta fita gangamin yakin neman zabe sai ta je tana irin su kalaman batancin nan aka kame ta a irin da ta ce wai abin da yasa za su zabi mata ba zan fada a radio ba
to
na fahimta
lokacin ba irin wannan lokacin ba na sanyin da komi ma za a yi.
Yanzu ka kame ka suka kulle. Yanzu kan kowa na da yanci.
Sai fursuna.
Sai fursuna.
Sai fursuna. Aka kulle.
Tana ce aka ido zaɓe.
Tana zaɓe zaɓe. Ya takara. To banda haka kuma wani abu kuma da aka yi a cikin harkokin zaben Amurka da ya zama na tarihi shine lokacin da wani da ake kira su Horace Greeley ya tsaya takara. To shi a lokacin da ya tsaya takaran nan na sanyina ana ciki kafin lokacin da za a zo, duk da yake dai ma bai ci zaben ba dai, amma kafin lokacin da za a sanar da wanda ya lashe zabe sai ya zo ya rasu. To wannan shi ma ya yi tarihi a zaben Amurka.
Na'am, to Malama Grace, sai kuma wani babban abin da yake daga cikin abubuwan tarihi din kamar yadda kika faɗa, shine a shekara ta 1900 daidai 1900 inji Bature. Shi kuma wato wani abu shi ma
1900.
Shi ma wani abu da ba sabon ba, ba a taba gani ba, shi ma ya faru a tarihin da Amurka, sa'ad da shi kuma wani wanda yake kulle a gidan yari ya tsaya takarar shugaban kasa. Kuma abinda zai baki mamaki fa, ya sami kusan kuri'a har miliyan ɗaya an tsanka da shi a zaɓen, amma ya fafata sosai.
Ya fafata.
Na'am, to sai zai daga bisani ma shugaban kasar da ya ci shi kuma sai ya yafe mishi wannan. Malama Grace, wato wannan labari ba wai gaskiya ba ne, irin almara ce da irin yadda ake haɗawa, amma dai ke san wato mutane suna tsayawa suna ɗan haɗa almara gwargwadon yadda take
yanayi ke tafiya
gwargwadon yadda kuma wato ana so ne a nuna irin kowane irin ci gaba da kowace ƙasa ta samu a tsarin zaɓenta. To sai aka ce wai da ɗan Birtaniya, da ɗan Amerika, da ɗan Ingila,
ba ɗan Najeriya.
Da ɗan Najeriya ne ce miki ni da ɗan Birtaniya, da ɗan Amerika, sannan da ɗan Najeriya.
Ai, baka ce da ɗan Najeriya
ba. Ya, ta yi kuskure na. Sai na ce Ingila ba, kuma na ce Birtaniya. To, ai, ɗan Najeriya ne ka ne.
Wannan harka ba ɗan Najeriya ciki.
Wai su ne wai, to sai irin kowa na son ya nuna irin yadda tsarinsu yake da ƙarfi, ko da kyau ko da wani abu. To, kowa dai yadda dashi yake irin haka ɗin yamma. Aka ce sai can ɗan Birtaniya sai ya buɗi ƙirji, haka sai tashi ya ce, ai mu wallahi mun ci gaba, saboda mu zaɓe in ana yi kwana biyu ya kai an bayyana zaɓen shugaban
ƙasa.
Sai ɗan Amerika ya tashi sai ce, wallahi na kuma ma yana tsaiku. Mu namu dama kana jefa ƙuri'a ana ƙirgata, saboda haka ana rufe rumfar zaɓe.
An
san wanda ya ci zaɓe. Ke ga iyakar sauri kenan.
Iyakar sauri kenan.
Ɗan Najeriya na ce na gida kai. Ya ce wallahi kuna ku duk bai sauri ba. Mu wallahi tun wata guda kamin zaɓe an riga.
I mean, adadin kuri'u da za a kowace jam'iyya ta samu kafin ranar zaɓe, sai a zo kuma ranar zaɓen ta tabbatar. Akwai abubuwan koya ƙwarai da gaske. Muna fata za mu yi la'akari da irin waɗanda, za mu mai da hankali ga abin da ya zama mai kyau mu koya, abin da kuma ba zai zama mana alheri ba mu wace kalle shi.
Ƙwarai da gaske.
To na san yana na ga Malama Juli na ɗaga mana hannu sabili da haka tilas mu ja birki nan yanzu a madadin
Murtala Faruk Sanyi.
Alheri yake muku, fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya.
lafiya da abin da lafiya za ta ci idan muka shigo mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana yiwuwa za mu zo da
sakamakon
zabe.
Wannan shirin da azuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Leathers Gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni, ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku ni lafiya.